sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci nike Zahra Aminu Fage tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 25 ga watan Janairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Ibrahim Garba dauke da kanin labarai.
To Zahra, wata mummunar cutar mura ta sa hukumomin China sun hana miliyoyin 'yan China din zirga-zirga da kuma yin shagulgulan sabuwar shekarar kasar. Yawan waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar kasar da ta auku a gabashin Turkiyya je jama'a ya haura 21 baya ga wasu kuma 1000 da suka jikata. Sannan mutane biyu sun mutu bayan da dubun-dubatan mutane suka bazu a dandalin tsakiyar birnin Baghdad jiya jama'a don gudanar da wata zanga-zanga.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan da gwamnonin yankin kudu maso yamma a Najeriya suka cimma matsaya da fadar a Sokoro akan kaddamar da rundunar tsaron a Motecum, amma wasu na ganin cewa
idan an yi ne don saboda a taimakawa sauran jami'an tsaro da gwamnati wajen tabbatar da an samu zaman lafiya, to abu ne mai kyau. To amma abun tsoron shi ne sai ka samu sun zo sun juya sun zama wani abu daban, maimakon a samu zaman lafiya kuma su suke taro mutane hankali.
Sannan kamar yadda aka sani a wannan makon ne sashen Hausa na muryar Amurka ya cika shekaru 41 da kafuwa. Za ku ji tattaunawa ta musamman da wani daddan mai hurɗa da sashen. Sai shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri yake gabatarwa. Sannan muna tafe da ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wata mummunar cutar mura ta sa hukumomi sun hana miliyoyin 'yan China zirga-zirga da kuma yin shagulgulan sabuwar shekarar kasar. Hukumar lafiyar kasar ta China ta ce yawan waɗanda suka mutu sanadiyar wannan cutar sun ƙaru zuwa 41, sannan waɗanda suka kamu da cutar kuma sun zarce 1,200 a larduna 29 a kasar. 15 daga cikin waɗanda suka kamu da cutar ma'aikatan lafiya ne. Hasalima, wani likita ya mutu. An tura ɗaruruwan jami'an kiwon lafiya zuwa Wuhan, inda aka fara samun ɓarkewar cutar, kuma cutar ta fi tsanani a wurin tun bayan ɓullarta bara. Kamar sauran biranen China 16, an killace Wuhan a wani yunƙuri na daƙile bazuwar cutar. Yawan waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da ta auku a gabashin Turkiyya jiya juma'a ya haura 21 baya ga mutane sama da 1,000 da suka jikkata. Masu ayyukan ceto na ci gaba da neman waɗanda ke raye ƙarƙashin baraguzan gine-gine a lardin Elazik da Malatiya mai makwabtaka da wurin, a cewar hukumomin ƙasar. Mutane 17 sun mutu ne a Elazik, mai tazarar kilomita 560 daga Ankara babban birnin ƙasar. 4 kuma suka mutu a Malatiya, mai tazarar kilomita 100 can gabas da birnin Ankara.
The Ethiopia Refugee Response Plan covers humanitarian activities by UNHCR.
To madalla a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahotannin namu, inda za mu fara da rahoton da ke cewa bayan da rundunar nan ta tsaro da gwamnonin yankin kudu maso yamma suka kaddamar mai taken a Motecum ka iya ci gaba da aiki bayan cimma matsaya da gwamnonin suka yi da gwamnatin tarayya. Batun kafa rundunar ta a Motecum ya jawo muhawara mai zafi musamman daga al'umma arewacin Najeriya. Wakilin muryar Amurka Nasir Adamu El-Hikaya ya aiko mana da cikakken rahoton.
Yanzu dai rundunar nan ta tsaro da gwamnonin yankin kudu maso yamma mai akasarin kabilar Yarbawa suka kaddamar, wato a Motecum, ka iya ci gaba da aiki bayan cimma matsaya da gwamnonin suka yi da fadar Aso Rock. Taron dai wanda mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya jagoranta, da ya samu halartar ministan shari'a Abubakar Malami da babban sojojin 'yan sanda Muhammad Adamu, ya yanke matsayar gwamnonin su koma jihohinsu da tsara doka a majalisunsu da za ta ba da kariya don ayyukan rundunar su zama bisa doka. Batun kafa rundunar ta a Motecum ya jawo muhawara mai zafin gaske, musamman ma daga al'ummar arewacin Najeriya Somalia da ke ganin tamkar yankin na Yarbawa na neman ware kansa ne a kaikace daga sauran sassan kasar. Shugaban kungiyar gwamnonin yankin kudu maso yamma gwamna Rotimi Akeredolu na Ondo ya ce an umarce su su koma don tsara dokar rundunar ta Amoteku. Gabanin taron da gwamnonin suka bukaci da gwamnatin tarayya, Akeredolu ya ce ba abun da zai sanya su fasa aikin rundunar. Dattijan Arewa Alhaji Awesu Giwakuta ya nuna takeicin ba da damar gudanar da rundunar da ya ce hakan zai iya kawo rabuwar kan 'yan Najeriya.
Ba daidai ba ne, bai yiwuwa jihohi 36 a waye gari wasu jiha guda 6 su ware kansu. Wannan ya nuna karara shugabancin Buhari ɗin akwai rauni. Ya nuna ƙara jagorancin jami'an tsaro na ƙasar nan ba su da amfani yanzu nan. Bayan an ɗauki Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya a ce an bar wasu, to ban ga ya dace haka ba. Dai ba na goyon baya. Sannan kuma gwamnonin Arewa da suka ce su ba sa tare da su ne ne matsayinsu da za a baro mataimakin shugaban ƙasa, shugaban 'yan sandan Najeriya da Attorney General na Najeriya. Bayan mutanen nan an gaya musu cewa ba zai yiwu ba, dokan ƙasa ta hana. Yau aka waye gari suka ware kansu suka je suka yi mitin. Wannan abin ya zama abin kunya ga gwamnatin Najeriya, ya zama abin kunya ga al'umman jami'an tsaro.
Kamar dai daukar mataki makamacin hakan, su ma gwamnonin Arewa ta tsakiya sun yi taro don kaddamar da runduna da suka ce ta 'yan sandan cikin al'umma ne ko ko 'yan kato da gora masu mutunta sarakuna. Gwamna Abdullahi Sule na Nasarawa ya kare muradin rundunar.
Mu 'yan tsaron da muke bukata su ne 'yan tsaro waɗanda za su zama an fara ne tukuna daga anguwa zuwa ƙauye zuwa karamar hukuma zuwa binne, so shi ne muke kira community police. To mu waɗanda muka sa gaba kenan, waɗanda muke so mu yi kenan.
Me mutane ke cewa ne kan rundunar Amotekun da ta haddasa wannan yanayin? Ga talakawa Muhammad Sani da zuwai rabakin ruwa.
Idan an yi ne don saboda a taimakawa sauran jami'an tsaro da gwamnati a wajen tabbatar da an samu zaman lafiya, to abu ne mai kyau. To amma abun tsoron shi ne a baya an yi kungiyoyi irin haka, amma daga ƙarshe sai ka samu sun zo sun juya sun zama wani abu daban, maimakon a samu zaman lafiya kuma su suke tara mutane hankali.
Kada a fake da samar da tsaro a dinga cin zarafin wasu kabilu, haka ne ba ma so. Amma idan an yi ne don a samar da tsaro, muna fatan Allah ya tabbatar da haka.
Za a jira yiwuwar sabuwar sanarwa daga ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami kan Amotekun da gabanin yanzu ya ce ta saba tanadin tsarin mulkin Najeriya. Don lokacin da aka kammala taron bai ce uffan ba. Nasiru Adamaili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Da bambanci a junanmu, mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa. A Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya.
A gaida Nasir Adamu El-Hikaya, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19.31.49.60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar, za ku iya jin mu a tasharmu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Mutane biyu sun mutu bayan da dubun dubatan masu zanga-zanga suka bazu a dandalin tsakiyar birnin Baghdadza jiya Juma'a don gudanar da wata zanga-zanga, inda suka ko suke dauke da tutocin kasar Iraki da sakonni a kwalaye, suna ta daga murya suna cewa bamu yarda da Amurka ba, bamu yarda da Amurka ba. Da yawansu na saye ne da fararen tufafi don nuna ƙudurinsu na ganin sojojin Amurka au sun fice daga ƙasar au an tilasta su su fice. Muna son ƴan mamaya su fice, in ji Ra'ad, ɗaya daga cikin masu zanga-zangar wanda ke yin wasu ƙananan aikace-aikace don ciyar da 'ya'yansu biyar. Ya ƙara da cewa idan 'yan siyasa ba su fitar da su ba, sojoji za su fitar da su. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da masu ƙaura da kuma sauran masu ruwa da tsaki na neman gudunmawar dala miliyan 658 a wannan shekarar saboda kula da 'yan gudun hijira wajen 100,735 da kuma mutanen Habasha kimanin 500,000 da ke ba su matsuguni. Hukumar ta kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yaba da irin sukunin da gwamnatin Habasha ta baiwa 'yan gudun hijira cikin shekaru uku da suka gabata. Damammakin da gwamnatin Habasha ta baiwa 'yan gudun hijirar sun hada da na aiki da kuma samun abubuwan more rayuwa da ilimi da rijistar haihuwa da dai sauran abubuwan bukata. To amma mai magana da yawun hukumar Andrej Machlej ya ce ana buƙatar kuɗin faɗaɗa irin waɗannan abubuwan buƙata da kuma waɗanda za a ƙara.
The Ethiopia Refugee Response Plan covers humanitarian activities by UNHCR and 57 other humanitarian
partners. Ya ce tsarin yadda ƙasar Habasha ke tunkarar matsalar 'yan gudun hijira ya haɗa da na ayyukan da hukumar kula da 'yan gudun hijira da sauran ƙungiyoyin jinƙai wajen 57 kan yi. Matuƙar tsarin shi ne cikewa gegen giɓin da ke akwai a ɓangaren lafiya da ciyarwa da ilmantarwa da kuma muhalli. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yitar da mummunan harin nan da aka kai a wani ƙauye da ke yankin nan mai arzikin man fetur da ake takaddama a kai a Abye tsakanin Sudan da Sudan ta kudu ranar Laraba. Ta yi kiran da akai zuciya nesa bayan da harin da 'yan bindigan suka kai wanda ya yi sanadin mutuwar mutane gwammai baya ga wasu kuma da dama da suka ji raunuka ya daɗa janyo tashin hankali.
To madalla a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu ci gaba da rahotannin namu. Kamar yadda aka sani a wannan makon ne sashen Hausa na muryar Amurka ya cika shekaru 41 da kafuwa. A ci gaba da tattaunawa da masu ruwa da tsaki lazinnan na tuntubi wani da daddan mai hulɗa da sashen wato madakin Saminaka Alhaji Garba Sulaiman na birnin Boston a nan Amurka, wanda na fara da tambayarsa lokacin da ya fara hurɗa da wannan gidan rediyo sai ya ce.
Ina yi wa na farko masu sauraronmu a wannan lokaci taya su murna ga wannan gidan rediyo namu mai alfarma, mai albarka, mai bayanai masu gamsarwa a duniya baki ɗaya ba ma Najeriya ba. Domin lokacin da Allah ya kai ni wannan gidan rediyo komai an ce sai da sanadi, yau wajen shekara 20 da na fara mu'amala da gidan rediyo sashen Hausa na Amerika. Wanda ya sanadi yanzu na wannan gida wato wani tsohon ma'aikacin su ne wato Ibrahim Alfa Ahmed, kuma Allah da ikonsa ta sanadin wani yaro ni da ya taɓa zama a guri na ko ya zauna a guri na ko da har zuma na tare. Yaron ɗan Bauchi ne, mahaifinsa mutumin Bauchi ne ambasada Sula Muhammed Allah mai rasuwa. To ta sanadinsa shi Ahmed na san Ibrahim Alfa Ahmed. Na zo nan New York wurin su muka zo ya Washington DC yawo. Kenan Ibrahim Alfa Ahmed ya kawo mu ya zagaya da mu gidan rediyo sashen Hausa. To anan sai gabatar da ni ga ma'aikatansu duka da ke wannan wuri. Muka zazzaga muka gaggaisa da su. To a lokacin har muka zo muka sassaba da mutane da yawa kamar su Aliyu Musafan Sokoto, muka saba da shi kwarai da gaske, da sauran ma'aikata kamar su Jummai Ali, su Halima Jumrau, duk muka saba sosai muna ta gaisawa da suka biro fage. To duk lokacin da na zo yawo wurin Ibrahim shi ma ya kan zo gudina sai ya kawo nan. Sai wata rana muka yi labari da Aliyu Mustapha, wani labari ne ya taso maganan zuwa aikin hajji a mota. Sai shi Aliyu Mustapha Sokoto sai ya yi sha'awan wannan bayani, wannan tafiya da muka yi zuwa Hajji a moto ɗaya har su uku ana zuwa a jarraba yadda za a yi a riƙa tafiya Hajji ta mota. Sai shi Aliyu Mustapha Sokoto ya ce to ya kamata mu san yadda za mu yi wani program a kan wannan tafiya don zai ba mutane wanda ba su san yadda aka yi wannan tafiya ba a sha'awa kuma za su ji daɗin wannan. To wannan tattaunawa da muka yi har ta jawo ma gidan sashen Hausa wani mazhaba idan Afirka baki ɗaya da duniya ma da ita kanta wato management ɗin gidan sun yi murna har aka yi yaba aka ba da lamba na kyauta don wannan program da aka yi. To farkon mu'amala na da gidan rediyo kenan na yi fice kuma da taimakon Allah da shi su Ibrahim Alfa Ahmed da su Aliyu Mustapha Sokoto da su Halima Jumrau da su Jummai Ali da sauransu irinsu. Koyaushe idan za a ɗanyi wani labari ko wani bayani to sukan tuntuɓe ni sai mu yi. To ɗaya daga cikin abubuwan da na yi kenan mu'amala na da wato sashen Hausa Voice of America.
To
sannan banta wannan kuma sai muka zo aka yi wani program na abin da ke faruwa a Najeriya. Yawwa a game da Boko Haram mun yi wannan program sosai aka zo kuma sai da tafiya ta tafiya har ma suka bani dan irin wani temporary aiki wanda na kan dan yi bayani akan abubuwan da ke faruwa kamar su ciwon polio da dai abubuwa makamantansu abubuwan da ke faruwa a arewacin Najeriya.
Madalla Alhaji Garba Suleiman kenan madakin samu naka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Mukiri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne shirin a dawo lafiya ke kawo ƙarshen hira da Isa Ali, shugaban ƙungiyar VALD mai zaman kanta da ke fafutukar rage yawan hatsarin ababen hawa a Ghana. Yau baƙon namu zai ci gaba ne da bayyana mana irin ayyuka da ƙungiyarsa ta VALD za ta aiwatar a cikin wannan sabuwar shekara domin rage yawan hatsarin ababen hawa a ƙasar Ghana.
Sannan na biyu kuma muna cikin duba cikin wannan dokan, wasu dokan da mun kaga kaman kamata ne a saki shine amend. Wannan kuma muna duba yanda za mu yi in ya so a amend, in an amend sai a samu ci gaba. Sannan kuma gaskiya na uku mun gane cewa kaman inda ana son a samu ci gaba kenan cikin yanda za a yi a rage hasari kan titi. Kaga na farko muna kamata ne a sa arziki da sosai shine in mun ka duba budgetin da sai mu ce ko mu ce adadin kudin da gwamnati ke sawa a samu ce fannin kan mota asarin mota kenan road safety gaskiya in mun ka duba ba wani yawa yake da shi ba amma can wani lokaci kuma in mun kai kira sai a ce akwai fanni daban-daban da kuma gwamnati za ta sa arziki wannan kuma akwai kiran da kuma mun ka shirya kaman za mu yi kira sosai na muhimmanci da za mu kira hankalin gwamnati in ya so ta yi kokari ta kara arziki ta kara kudi budget kenan in ya so a ba yan sanda yanda za a so a magance wannan. Sa'annan kuma mun ka duba gaskiya farkarwa kuma mun gane cewa kaman ba direbobi kada ke da matsala ba. Mun ka duba fasinjoji kuma masu haya motoci masu shigan motoci da baburu na su da kansu kuma suna da akwai matsala sosai don saboda sauri kaga da mutum kaga ya haye mota mai shina sauri yanda za a yi ya so a samu mai shina son ya kai inda yake son da sauri saboda harkokin kasuwa wannan kuma yana kawo matsala. Yana cikin shirin mu cewa kaman za mu yi kokari shekaran ga za mu falkar da jama'a duk baki daya su gane cewa kaman ba alheri bane in sun ka haye mota ko baburu wannan mota ya yi gudu yanda bai dace ba don wannan yana kawo hasari sa'annan dai na karshe wannan babban masala ne da sai mu ce ya kawo gaddame cikin kasan mu baki daya shine wasu na nufi ce yanzu haka dokan Ghana ta hana ayi amfani da baburu kan haya kenan kaman ka zo ka haya motorcycle ko baburu in ya so ya kai ka wurare gaskiya dokan mu ta hana amma mun ka duba kuma irin masalolin da muke da shi kan batun traffic yanzu ko ina mun ka shiga sai ka gan kama wasu kuma matasa kenan su ma suna haya wannan motoci wannan sai mu ce baburu motorcycle baburu kenan ya kawo mana gaddame wasu na nuna cewa kama a hana haya baburu kenan wasu kuma na nuna cewa kaman saboda ba aiki a bar matasa su yi wannan aiki saboda shi insha Allah cikin shekaran ga mu ma za mu duba in ya so mu yi fira da jama'a in ya so mu yi consultation mu duba ya za a yi a iya a magance wannan ababai saboda wasu na nuna cewa kaman kuma nan ma likitoci da dama na nuna cewa ka wadanda ke aiki manya hospital kenan sai mu ce fannin batun accident hasari na nuna cewa kaman jama'a da dama na samun matsala especially na samun matsala in sun ka samu hasari da shi baburu da mota cikin sai mu ce cikin matsalan da ake kan samu cike sun nuna cewa kaman wadanda sun ke samu hasari gaskiya wasu jama'a da yawa na samu ciwon kai kenan head injury sai ka gan kaman saboda ba sa element ba abin kai sai ka gan an hasari yazo misali wadanda ke amfani da baburu sai ka gan kaman kai sai ka gan kaman in sun fadi sai ka gan sun samu matsala a kansu sannan kuma akwai wasu da kuma ke samun matsala akan spinal cord shine kashin baya kenan wanda ke rike da mutum kaga wasu da sun samu hasari sai ka gan kaman kashin bayan su ya sai mu ce dai sun samu matsala kai sai wannan na ciki sannan na uku kuma likitoci na gwadawa kaman sai mu ce ana samu ankle fracture kenan canton nan dai sai ka gan kaman an samu gurjewa ko karyewa sun gwada matsala ba sai mu ce masaloli da dama da wadanda sun ka samu hasari da motoci sun ke samu so kira su ma suke yi in ya so a duba yanda za a yi Ghana baki daya wan ba batun hukuma kade bane mu duka da gwamnati da jama'a da kowa za mu duba in ya so mu iya mu duba yanda za mu magance wannan matsala
Anan ne kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da Isa Ali shugaban kungiyar Vald mai zaman kanta a Ghana wanda ya faɗa mana a baya cewa kusan mutane 3,000 suka mutu ta hanyar hatsarin ababen hawa a ƙasar Ghana daga watan Janairu zuwa watan Nuwamban shekarar 2019 Allah ya kiyaye idan Allah ya kai mu sabon mako za ku ji mu dauke da wasu alƙaluma daga ƙasar Najeriya yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma sayar ayoyin da ku masu sauraro ku aika mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Inda yace salam VOA Hausa da Allah ku bani dama dan na jajantawa al'ummar jihar Kano da jihar Borno akan zazzabin cutar lassa da ya bullo wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da fatan gwamnonin jihohin da kuma hukumar kiwon lafiya za su yi iya kokarin su wajen taka mata birki ganin yadda take saurin yaduwa a tsakanin al'umma Saƙonmu na gaba ya fito daga ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi Alhaji Usman Taka Lafiya inda ya ce muryar Amurka ku faɗa wa kungiyar kwadagon tarayyar Najeriya ta NLC cewa Ta san har yanzu gwamnatin jihar Kebbi bata fara biyan sabon albashin naira 30,000 ba ga ma'aikatan kananan hukumomin jihar, wanda tuni ta fara biyan ma'aikatanta tun a watan 9 na shekarar 2019. Sai sakon Salim Muhammad Chindo, anguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya, inda ya ce ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan cuta ta zazzabin lasa mai saurin kisa a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Amin summa amin. Sai sakon Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, inda ya ce gwamnonin arewa ya kamata ku samar da irin kungiyar Amotekum a jahohinku kamar yadda takwarorinku na kudu da gwamnatin tarayya suka halatta. Sakon mu na ƙarshe sakon haɗin gwiwa ne wanda ya fito daga Comrade Mansur Babawura na fada da Tasiu Ismail Zita Gozaki da Yakubu Meman Jafuntuwa, inda suka ce salam VOA Hausa. A yau muna so mu taya abokin gwagwarmayarmu wato Baffa Haruna Baduga murnar ɗaurin aurensa da aka yi a yau, da fatan Allah Ubangiji ya bada zaman lafiya da zuri'a mai albarka. Amin. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Masu sauraro ga wannan sakon.
Masu sauraro albishirinku.
Allah ya dare gari ya waye.
Ranar 21 ga wannan watan ake cika shekaru 41 da kafar sashen Hausa na muryar Amurka.
A ranar ne kuma ake sake fasalin shirye-shiryenmu da fara gabatar da ƙarin sabbin shirye-shirye fil
da dan gari.
Masu sauraron mu, barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da dan gari da ke da manufar kawo muku tarihin garuruwan kasar Hausa masu daɗin tarihi.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar shi.
Kowa ya bar gida? Shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun son rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummar su.
Baki mai yanka wuya. Shiri ne da kan duba lamuran siyasa, ci gaba, dambarwa da kuma ƙalubalen demokradiyya a ƙasashen duniya daban-daban, musamman a nahiyar Afirka.
Yanayi da muhalli shiri ne da zai rika tabo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin kokarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu.
Matasa a duniyar gizo shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafin sadarwa, ganin yadda kafafin sadarwa na zamani suka zamar mana kamar anta da jini.
Kasuwa akai miki nuni, kasuwa
akai miki nuni.
Gaskiya mu nan muna karrama masu ciniki.
Da nawa kika siya gaskiya?
Na ce 2000.
Ah, ya wuce gaskiya. Kara mun sai
da
miki.
Haka da kai.
Gaskiya da 500 muke sai. To ai kasuwa ne ko ba haka ba? Ki dai bashi da 400.
Kasuwa a kasar.
Wani kaya sai amale, labarai da shirye-shirye sai sashen Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
To a takaicen, wata mummunar cutar mura ta sa hukumomi sun hana miliyoyin 'yan China zirga-zirga da kuma yin shagulgular sabuwar shekarar nan. Hukumar lafiyar kasar China ta ce yawan waɗanda suka mutu sanadiyar wannan cutar sun ƙaru zuwa 41, sannan waɗanda suka kamu da cutar kuma sun zarce 1,200 a larduna 29 a kasar. Yan waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da ta auku a gabashin Turkiya jiya Juma'a ya haura zuwa 21, baya ga mutane sama da 1,000 kuma da suka jikkata. Masu ayyukan ceto na ci gaba da neman waɗanda ke raye ƙarƙashin ragozan gine-gine a lardin Alizik da Malatiya mai makwabtaka da wurin, a cewar hukumomin Turkiyar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi da mummunan harin nan da aka kai a wani ƙauye da ke yankin nan mai arzikin man fetur da ke takaddama a kai a Abi a Sudan.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. da injiniyanmu na yau, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Avec la meilleure musique et des infos.